Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
To tare da sallama da fatan kun wani lafiya a maraicen talata 9 ga watan Yuni a shirin yau da gobe wanda kuka kama kai tsaye akan mitoci 16.22 da kuma mita 25. Sannan ana iya jin mu ko kuma ana jin mu ma kai tsaye a internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Usman Kabara ne tare da mai taya ni gabatarwa.
Jamila Kabiru Fage.
So kamar kowace talata shirin namu akan ilmintarwa ne kuma kamar kullun mun sake jiwa a yau talata wanda kuma a makon jiya mun tsaya a cikin shirin na yau da gobe inda muke magana akan cin hanci da rashawa da irin illolin sa ga jama'a baki daya da yadda yake yi wa kasa.
Akwai kuma sabon filin mu na bitar labaran abubuwan da suka faru sannan akwai amsoshin tambayar mu ta jiya.
Shin yau me matasan suke cewa ne game da maganar tattaunawar da suka yi na cin hancin ko kuma nau'o'in da ake yi na almudahana?
Kullum ba za mu rika washe-washe ba kuma ba za mu tashi mu gyara. Kamar mutum mai gwalando ne a gaba. Ka ji ciwo, ya lalace, ya cabe kudana biyu, ka ki ka je a wanke.
Za mu fara da sabon bangaren mu ne na bitar kananan labaran abubuwan da ke faruwa musamman ma wayanda muka samu na shafinan sada zamanci na internet inda za mu bi Madina Dauda ko
haka yi amma kafin sannan karki manta Sheikh Jafar shi ma Shafar Jafar yayi magana.
Okay,
in har zai matsala ci gaba da biyan wannan kudin tallafin ɗiban kudin albarkar kasa ana ba wa mutane su ma zaune suna jefe wani ma yana bacci a daki da a rubuta takardu cewa ya kawo mai sannan a zo a baki gibe ne rori.
To yanzu kuma za mu fara ne da sabon bangaren mu ne na bitar kananan labaran abubuwan da ke faruwa inda za mu bi Madina Dauda zuwa majalisar dattawa.
Haka ne.
To me ke faruwa a majalisa yanzu?
To a halin yanzu dai an riga an zabi shugaban majalisar dattawa wanda ya kasance tsohon gwamnan jihar Kwara Abubakar Bukola Saraki wanda mutum 57 suka zaɓe shi babu hamayya da misalin karfe 10:26 na safe ne.
Ya batun su Ahmed Lawan.
To gaskiya batun Ahmed Lawan batun su ya sha ruwa domin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin fatan da Bukola Saraki sai ya zamana cewa a cikin majalisar dattawa mutum 57 ke zaune kuma biyu bisa uku na 'yan majalisar dattawa ake nema kafin a gabatar da shugaban majalisar dattawa. To kaga lokacin da aka samu 57 sun samu fiye da biyu bisa uku. A lokacin sai muka lura sanatocin 57 sai bincike mu bi dalilin da ya sa ba sun da sai aka ce mana an ce su tafi ne a cibiyar taro ɗin nan da ake ce mana cibiyar taro na ƙasa da ƙasa da ake ce ma International Conference Center kan da a gana da shugaban Muhammadu Buhari da ƙarfe 9. Wato kenan ɗauka za su yi gamawa a can su dawo majalisar dattawa kafin a gabatar da shugaban majalisar dattawa. To sai suka makara. A lokacin da suka shigo majalisa gaba ɗaya da an gama har an rantsar da Abubakar Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa. Inda aka ɗan samu jinkiri kaɗan shi ne wajen zaɓen mataimakinsa. Aka samu gabatarwa na mutane biyu. Wato an gabatar da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan ke Gwada Madu da kuma Muhammad Al-Dume daga jihar Borno. To abin da ya faru shi ne idan har aka samu mutane biyu da aka gabatar sai majalisar ta kaɗa ƙuri'a da akwati a bainar jama'a amma kuma wajen kaɗa ƙuri'ar a firance za ka yi. Duk suna wanda ka rubuta kai kaɗai ka sani sai ka jefa cikin abaki sai a kirga. To da aka zo yin wannan Muhammad Al-Dume ɗan APC sai ya samu ƙuri'u 20. Ike Gwada Madu ɗan PDP tsohon kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa sai ya samu ƙuri'u 54. To a yau ɗin nan samu haɗin kai da haɗin gwiwa tsakanin ɗan APC masu goyon bayan Bukola Saraki da kuma ɗan PDP waɗanda ke cikin majalisar dattawa da ya zamana su ne a yau za su ke rinjaye amma sun koma kuma adawa domin mutum 49 ne ɗan PDP a majalisar dattawa.
Mutane nawa ne kenan a jam'iyyar APC?
Zaɓaɓɓu a majalisar dattawa mutum 59 na PDP kuma mutum 49 bambanci 10 ne.
bambanci goma ne to su mutanen da suka yi zaben 57 ba ɗaya ɗan APC ne ko gaba a hada suke da MPDP
saboda yawancin APC yawancinsu ma sababbin waɗanda suka aka zaɓa zuwa majalisar dattawa su ne suka tafi wannan taro da aka ce musu za su yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda da ɗabi'un alamu kuma irin bayanan da muke samu a farfajiyar majalisa na nuni da cewa PDP dai ta musu siyasa ne ta nuna musu ikonta da tarbiyya cewa har yau ana taka rawa da ita a siyasar Najeriya. Domin shi kuwa za su raki bai tashi zama shugaban majalisar dattawan ba sai da ya samu goyon bayan yawancin ɗan jam'iyyar PDP da suke tafiya tare da shi kuma tsofaffin gwamnati ɗan uwansa a lokacin da yake gwamnan jihar Kwara su ne suka haɗu da NAPC da ke goyon bayansa suka ƙara ma abin ƙarfi har ya samu mutum 57 zaɓen shi shugaban majalisar dattawa wanda kuwa a da uwar jam'iyyar APC Bukola Saraki take duba ita tana son Ahmed Lawal ne ya zama shugaban majalisar dattawa to a takaice dai siyasa kenan da ta bayyana yau a gaban kowa da ya ba kowa mamaki a Najeriya cewa da APC da PDP a yau a majalisar dattawa za su yi haɗa kai har su yi cuɗanyen cuɗeta shugaba ya zama APC mataimakinsa ya zama PDP
haka to wai su Ahmed Lawal yanzu me suke cewa
waɗanda na sani sosai a cikin majalisar dattawa da Ahmed Lawal da Sanata Kabiru Baya da su Sanator Rabiu Musa Kwankwaso duk sai da aka gama wannan zaɓe sannan Rabiu Musa Kwankwaso da ayyarinsa suka bayyana amma da ido na tun ƙarfe 6:30 na shiga majalisar nan ban ga ɗaya ba ban ga Ahmed Lawal ba ban ga kuma yawancin magoya bayansa a cikin majalisar dattawan ba saboda haka ya kasance kenan su ne suka tafi wannan taro da aka ce musu shugaban ƙasa ya kira da kowa ke ganin ba gaskiya ba ce dama.
To haka yake mun gode sosai Sarfilu Hashim Gumel da tambayoyin da kai ma ita Madina Dauda daga can Abuja wakiliyar murya Amurka. Jamila naga bakin kina motsi.
Ai saboda yanzu nan aka ce daga kafar Twitter cewa Yakubu Dogara daga Bauchi shine ya ci nasara a matsayin kakakin
majalisar
kwarai da gaske.
Haka to ba matsala sai mu ce Allah ya bada sa'a. Yanzu kuma bari mu koma ga zauren matasa akan muhawara ta cin hanci da rashawa da nau'o'insu da kuma illar ta ga Abubakar Abdulmumini na hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adanai ta Najeriya da kuma Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard a tattaunawa da Yusuf Haranda da Jamila Kokayi a wannan lokaci.
To ni dai a fahimtata duk abin da muka tattauna din nan da alama cewa abu daya muke bukata ga baki dayan mu daga can sama din wajen fannin gwamnatin har ma da al'umma din shine mu ma san wai me muke ciki mu nemi sani ilimi da ilmantarwa menene yake faruwa dan yanzu kowa ya rufa ido yana cewa yana jiran sabon gwamnati ta hau saboda gani suke yi komai zai zama daidai to wannan duk bayanin da muka yi mun fahimci cewa da akwai neman sani da ake bukata daga malamin makaranta da zai je ko kuma ma ba zai je ya koyar da yara ba bayan da akwai yara wajen 1000 a wuyan shi da ya kamata ya koyar da su amma ba zai je ya koyar da su ba kuma kowane wata yana dauka albashi har ga zuwa ita uwar gida da take cutar mijinta da iyalinta har ga zuwa su shugabannin karamar hukuma har can sama
dai miki kari har da shi mai gidan
har da shi mai gidan inda yake daukan nashi
ana bukatan kula sukan kira shi reorientation mutanen mu na bukatan su canza alƙibla yadda suke tunani gaba daya ta canza wannan al'amari ne babba kullum ba za mu rika wash ba kuma ba za mu tashi mu gyara ba kamar mutum mai gwalando ne a kafa kaji ciwo ya lalace ya chabe kudana bi ka kika je a wanke ko da ma baka da kudin zuwa chemist ai ana iya sa ruwa a gishiri a wanke ruwa mai dumi ko ba haka ba yana iya wanke shi so al'amarin kenan dole ne dukkan mu a matsayin mu na al'umma guda ba bambancin addini ko yare ko kabila ko bangaranci mu tashi gaba daya mu fuskanci wannan al'amarin saboda shi ba da karshen shi ne muka gani a sama daga al'ummomin da muke ciki ne yake farawa kadan 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 kamar yadda malam Yusuf ya ce tun farko sai ya ta hawa wannan ya je yayi barna mu zo mu ya zama shine ma wanda ake jin magana shi kadai ne mai fadi a je anguwa saboda ya je kowa ya san dadda dai kotunan mu ba su tabbatar da haka ba amma kowa ya san ya je ne yayi rubda ciki akan dukiyar al'umma saboda ba yadda za a yi kamar a misali barin dan mai da mun baya ba yadda za a yi a ce kaya aiki aikin gwamnati ka shekara 30 kana aiki albashinka naira miliyan 1 a misali amma kuma kaga mutun yana da gida na naira miliyan 300 kuma ba kasuwanci kake fi sabilillahi ai ba zai yi ba sai dai in kana shi abin abu da yake baya da wani bukatun wani wannan baka wani sana'a ba wani hanyar samun kudi kana kuma kana aiki kuma kowa yana da zai iya hasashen abin da kake samu duk wata kuma a ce ka zo kai wani gida daga bade wanda ya shekara 300 yana aiki ba zai iya yin shi ba a dai albashin da ake biya a yanzu so al'amarin abin dubawa ne gaskiya abin dubawa ne
ni shawara da zan bayar da karshe ga masu sauraro da kuma ita sabuwar gwamnati shine dole da malamai da kuma sarakuna na gargajiya da sauransu da muke da shi wanda a da su ne iyayen kasa su kansu jama'a na kallon su musamman malamai da sarakunan gargajiya baya idan abu ya tabarbare su ke wayar da kan jama'a su ke tabbatar da cewa ko da abu ya tabarbare tabbatar da cewa an dawo da shi kan turba kan hanya yanzu ma mutane suna samun su idanu wato dole mu haɗe kwaɗayinmu dole kuma ya zamanto cewa mu sani cewa gyara ɗin mu ta kanmu ya kamata mu fara gyarawa kuma ya zamanto cewa an wanda duk yayi laifi ko meye girmansa kuma komin kusancinmu da shi mu tabbatar masa da cewa yayi laifi abin da yayi ba daidai ba ne wannan shine al'adarmu a baya wannan shine tarbiyyarmu wannan shine karantarwar addininmu amma da muka yi watsi da dukkan waɗannan abubuwa shi yasa yanzu muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki a mataki na al'umma mataki na iyali dole a gyara kuma dole a faɗakar da juna ita kanta gwamnati wanda ma kama masu laifi a daure ko kuma a musu ladabtar da su ya kamata su duba irin tsarin yanayin yadda al'amura ke tafiya a al'umma waɗanda ba sa karɓan albashi mai kyau a gyara musu albashinsu mutane da ke ayyuka kamar irin aikin koyarwa sai ka ga cewa malamin da ya koya maka karatu daga firamare zuwa sakandare har university idan aka hada albashinsa gaba ɗaya na shekaru 35 yana aiki sai ka ga cewa in mutum ya je majalisar wakilai abin da zai samu a shekara ɗaya ya fi abin da wannan mutumin zai samu a shekaru 35
in bai ninka ba kenan
in bai ninka ba shin abin da muke faɗa cewa malamin makaranta ba shi da daraja kenan ai ni irin tunanina shine ya kamata a ce gwamnati ta duba irin wannan abubuwa da idan basira kuma a bangarorin yaɗa labarai na gwamnati da ake da shi a wayar da kan jama'a su sani cewa canji ba abu ne da zai faru rana ɗaya ba canji kuma ba abu ne da zai faru a bangaren gwamnati kawai ba kowa da irin gudumawa da zai iya bayarwa ku kanku 'yan jarida akwai gudumawa da za ku iya bayarwa mun yi maganar cin hanci da rashawa a bangaren al'umma ba da bangaren jarida ma ko cin hanci da rashawa sai ga cewa labaran da muke karantawa a kullum a kafofin watsa labaranmu da jaridunmu za ga ko labarai ne da aka biya domin a yaɗa su ko kuma labarai ne da aka yi don a cimma wata manufa ba abu ne an yi shi don a ilmantar da jama'a ba haka zalika zai ga cewa idan aka tura jami'an rahotanni suka masu rahoto suka tafi wani taro kowa yana tunanin in an gama taro a ɗauko envelope da kuɗi a bashi in ba a bashi ba kuma ba zai je yin rubutu ba ko kuma ba zai ba da rahoto mai kyau ba ina ganin su kansu 'yan jarida musamman 'yan jarida da muke da shi na gida yana da kyau su fahimta cewa su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda za su taimaka wajen ilmantar da al'umma ba sai an biya ka ba za ka faɗa abin da yake shi ne gaskiya ina ganin cewa kuma in an biya ka ma dole ya zamanto cewa akwai ka'idoji na aikin ka da ya kamata a ce ka yi
gaskiyar ka wannan ma muhawara ce babba da zamu bincika nan a cikin wannan filin insha Allah
wato ga wani dan ƙarin bayani Malam Aminu maganar da kai ta ƙarshe tana da girma sosai saboda akwai wani al'amari wani abu da mutane da yawa har ta su wani nan ma'aikatan gidan rediyon da talabijin da sauransu ba su fahimta ba wato su ne kamar kafa na uku na al'umma akwai gwamnati a bangare daya akwai maybe a ce bangaren shari'a dan bangare na uku wato wannan bangare na gidajen rediyo da yaɗa labarai ba karamin tasiri suke a al'amarin rayukan mutane a ko ina a duniya kuma a wurin mu ma kamar sun fi tasiri a kasashe da suke tasowa musamman kamar kasa ta mu Najeriya haka mutane da yawa in ka duka tashi da safe in kana Kaduna ne ko Zaria ko Kano ne kai kauyen Sokoto ko Katsina zaka ga mutun ya tashi da safe wani kokari bai ba ya kunna radion sa ya kafa a kunne hanya ce da za a yi amfani da ita a nan bangaren wurin kokarin canzawa mutane yadda suke tunani a daidaita musu tunani ga wani kuma magana dazo da kake cewa malamin makaranta baya daraja wannan kam tabbas ne amma da ba haka muke ba saboda sanin darajar malaman makaranta ne yasa shugabannin mu na farko a Najeriya yawancin su malaman makaranta ne su shaga su Allah ya ji karai sa Abubakar Tufa Balewa su Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari duk zaka ga malamai ne na makaranta directly suka yi girma a hankali suka shiga al'amurorin yau da gobe har suka kai matakin su shugaban kasa so hakan kam yana da kyau sosai a dawo da wannan martabar a koma yadda aka fito ta wani bangare kuma a wayannan matakan ne za a iya sa abubuwan da ake gani za su iya canza alƙiblan al'umma cultural orientation kenan haka so yana da kyau sosai insha Allah
to da kuma zaka fada ne Malam Yusuf
ha to ai Malam Amin ya da shi da Malam Abubakar sun cacce komai so ina ganin sun riga sun duk yi maganan da duk ya kamata illa dai kawai fatan mu shine ubangiji Allah ya sa wa'annan shawarwari su kai kunnuwan wa'inda aka yi dan su kuma Allah ya sa su dauke su so ainihin yi umfani da su yanda ya kamata
to godiya muke fa da kuka samu lokaci da muka yi tattaunawa game da wannan
to yanzu kuma ga Jafar Jafar mai fashin baki kan siyasa da al'amuran yau da kullun ya ci gaba da yi mana fashin bakin maganar tallafin man fetur
in har zai zo matsala ci gaba da biyan wannan kudin tallafi ana diban kudin albarkar kasa ana ba wasu mutane ci ma zaune suna jefe wani ma yana bacci a daki da a rubuta takardu cewa ya kawo mai sannan a zo a bashi biliyoyin naira domin a fita daga cikin wannan kani a cire hukunta
shi wannan kai ba da misali a baya cewa kamar yanzu a ce ala misali kudin man fetur kudin lita daya naira 160 ne amma asalin kudin shi kuma naira 82 ne bambancin to bambancin kudin kamar a ce naira 77 din a ina yake ne gunwa yake tafiya and menene kuma amfanin shi
to ai da ake cewa wato deregulation wato gwamnati ta cire hannunta da lura da harkokin sayar da man fetur a yanzu haka tsarin da muke harkan man fetur ba a deregulating shi ba wato gwamnati bata cire hannunta ba amma duk da bata cire hannunta ba yanayin kasa saboda masifar kangi da muka shiga dole gwamnati ba zai nuna ita cire hannunta duk gidajen man da zaki gani yanzu dake zaki ga layi ana bada mai visa sai ka bada kuɗi zaka shiga hukuma sai an kara maka kuɗin da ya wuce kuɗin litar yawanci sai za a yi DPR waɗanda suke da alhakin hukunta gidan man da aka samu da kara kuɗin mai na lita sai za a yi su kama duka gidajen man kasar nan ba za su iya ba kanjin ne ya yi yawa ba za ka hana ni abinci ba ka hana ni ka ce kan naje nayi zaman fudi saboda ina jin yunwa a yanayin kasar ne ya saka gwamnati bata yi wato a ce officially bata zo ta ci ta cire ta yi deregulating tsarin ba amma saboda kangi da wato matsi da muka shiga sai zama cewa sai kowa yanda ya ga dama zai sayar da shi babu price control a kasar nan ko menene aka yi haka ake tafi ya kamata a ce an samu tsari wanda zai tabbatar wannan ni ina da yakinin cewa akwai wato manufa kyakkyawa ga wannan sabo gwamnatin ya kamata a ce ta duba waɗannan al'amuran tare da shi mu ƴan Najeriya na san za a zo ana ta surutu ana kaza kaza ni dai na san kuma ina da yakinin cewa idan aka cire wannan tallafin shine mafi ala ga al'umman Najeriya a cire shi huta saboda yanzu man aka bar shi wahalar muke sha amma in dai har aka cire shi tabbas ina da yakinin cewa za a samu mannan a farashi kasa da yanda muke sha yanzu
wani irin misali zaka bada wai shin menene cirewar ne me ya kunsa cikin cirewar idan wajen sayar da kuɗin wajen sayar da fetur din ne za a cire wannan bambancin koko wajen yanda muke shigowa da shi da Najeriya gwamnatin Najeriya take siyan man fetur din ne menene za a cire kuma daga ina za a cire
to abin da yake faruwa yawanci matatun man fetur na Najeriya ba sa aiki ba a Najeriya ake taka man nan ba yawanci shigo da shi ake yi idan aka shigo gwamnati tana so tunda tana ganin ai tana samar da man fetur a kasar ta sai ta ga ya dace a ce ana taimakawa al'ummar ƙasa, ana yi masa rai. To wannan ragin da ake so a yi wa jama'a shine ya zama tashin hankali. Shine su man fetur ya je ya so shi a naira a kasuwar duniya, wata ya je ya so din lita ɗaya kan naira 120 misali, inda ai yana so zai ci riba ko idan ya kawo ƙasar nan ko ba haka ba. Ni bi hari ba su hakko mai lita da ta san masa 135 ko 140 misali nake ne. Idan ka zo ita kuma gwamnati sai ta duba ta ga a tunda man fetur din nan namu ne da mun yawanci aka kai shi waje aka siyar, me zai hana mu rage wa al'ummar Najeriya kuɗinsa wanda suke sha a janareta, wanda suke sha a cikin mota da babur? Me zai hana mu musu tallafi tunda man nan nasa ne, mu rage musu kuɗin mu mu biya waɗancan masu kawowa ma, shi ne fa tallafin ba. Wai sauƙi ne aka nema wa jama'a ya zama alakaka a cire mana mu huta.
Za mu ci gaba da wannan bayanin kamar yadda kake ganin cewa yadda za a iya farfado da su abubuwan tace mai na Najeriya din, inda kake ganin cewa ta haka zai taimaka wannan sabon gwamnatin.
Zumagiya gumban dutse igiyar ruwa mai sarse, ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Idan adam mai canza ne nasa, na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta zake. Sai kunji adam zango, zantuka zai girgo. Saurara ku ji zancan sa, abinda zangon ango. Ya tsoron Allah sannan a cikin su kalilan waske aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta diban daula, wasu ko ba su da komai kullun gidan su da kwalla. Ya mu taimaka dan Allah yo so jina da amana sannan mu zauna lafiya. Wajen zala yan mu saboda rayuwar gaba ta da tabbas. Mun dutse igiyar ruwa mai sarse, ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo.
Malam Adam zango ga tambaya ta zan yi maka, rayuwa da akwai matsala da mai faka fuskanta.
El Mu'az bari zancen nan, rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye. Hausawa sun juye yaran ma duka sun juye. Kaga yata bangasa ba aure sai dai yawo.
Kai dakata malam zango ai laifin
a na iyaye ne, wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su.
To hakan wai baiwa ce,
kai El Mu'az wata baiwa ce. Za ka ga yar ka cikin daula, baka san sana'ar ta ba ma, za ka ga wai ta sai hala, rayuwa sai da haula.
Adamu zungo akwai illa,
eh tabbas fa akwai matsala, burin kowa dai daula. Gumba dutse igiyar ruwa mai sarse, ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo.
To haka yake, sai mu ce da fatan an ji dadin ita wannan waka da muka dan sarara da ita. Koyaya Jabila,
gaskiya ni na ji dadin ta.
Yawa, to madalla. To sannan kuma akwai amsoshin tambayar mu fa ta ji akan cewa ko jama'a na ganin cire tallafin man fetur zai taimaka wajen samun isasshen mai a kasar ta Najeriya. To ga sakon farko wanda Jamila ta fara da na Abubakar Muhammad.
Ina goyen bayan a cire tallafin man fetur da gwamnati take bayarwa, domin ko nawa aka bayar talaka bai san ana yi ba. Sannan kuma a tsayar da farashi, kuma duk wanda ya taka doka a hukunta shi.
Sai kuma Ayuba Inuwa yace a gani na cire tallafin man fetur zai sa manya wadata a ƙasa, amma kuma zai janyo tsadar farashin mota da hauhawar kayan masarufi.
Sai kuma sakon Ismail Mayalu yace wannan babu abin da zai haifar, domin cin hanci da rashawa ya baibaye hukumar man fetur. Dan haka maganar yin garan bawo a wannan hukumar shine mafi a'la idan ana so a samu isasshen man fetur.
Sai Abubakar Lawal gidan dan mai a Jargaba yace VOA Hausa, wallahi tira tallafin man fetur ba zai taba taimakawa ba wajen samar da isasshen man fetur a Najeriya, saboda su dai shugabannin Najeriya suna cire tallafin man fetur ne don biyan bukatunsu, amma ba dan su samar da isasshen man fetur din a Najeriya ba. Sai Abubakar MNG yace masa, gidan dan mai kada ka damu, daman ba wani tallafi da ake biya wa, yan satar kudin talakawa ne kawai. Yanzu nawa kake sayan kero kerosene da petrol a cire kawai shi yafi. Sai Abubakar gidan dan mayin ya dawo ya ce haka ne mai sunana amma ai na dauka wannan sabuwar gwamnatin za ta rage kudin lita.
Sai sakon Shaibu Idris Kofar Fada Bulangu ya ce a gaskiya a cire tallafin man fetur ba zai taimaka ba wajen samun isasshen man fetur a Najeriya. Kawai hanya mafi sauki ita ce gwamnati ta samar da matatan man fetur a sassan kasar. Tabbas hakan zai taimaka wajen samun wadatar man fetur a Najeriya. Sai Hassan Almangawi ya ce Malam Shaibu ai babban matsalar mu shine rashin matatan man fetur din. Amma da a ce muna da matatan man a kasar nan to ba shakka za mu wadata da man fiye da yanda ake zato.
Shi ko Mahmud Ahmad ya ce ko kadan cire tallafin man fetur ba zai taimaka ba idan ana so a samu saukin man fetur a kasar dole sai a gyara matatun man a dinga tace man a cikin kasar.
Sai Aliyu A Lawal ya ce ina ga mai da tallafi shine zai taimaki duk wani dan Najeriya saboda su ne ake kira shwafi kuma ba a amfani da su ta yadda ya kamata.
To ina ga malama Jamila wannan yayi sabanin fahimta tsakanin maganar shwafi da tallafin man fetur.
Kwarai da gaske dan kan ba su hada ma hanya ba.
Hanya ba haka. To sai karshe kuma Abdulhadi Lahadi Adamu ya ce tabdi to wanda aka cire a baya ma bai kara wa Najeriya komai ba sai bakin talauci da karayar tattalin arziki.
Amma Usman gaskiya abin da fahimta ga masu sauraron mu da suka bayyana mana ra'ayinsu cewa shi cire tallafin man fetur kawai dai a baki suke jin shi. Ta zama su kamar waka. Amma kuma idan aka gina matatun mai abin za su gan shi zahira sa suke cewa
kare ana wuki a gidansu bai ce to mu gani a ƙasa.
Gani ya koriji.
To a ci gaba da aiko mana da sakon. To haka yake sai mu ce mun gode kwarai da irin wannan sakonni da fatan za a yi ta aikuwa kamar yadda muke ta fada kullun Jamila.
Kwarai da gaske.
Eh to amma kin san tambayar mu fata yau zaki sai kin mana bayani.
Sai mun yi bayani sosai. Ka san kasancewa gobe muna tattaunawa ne game da siyasa, harkokin siyasa. Yau kuma ana ta zabe
a majalisa.
To muna so mu ji ra'ayin masu sauraron mu ne game da shin suna ganin cewa cikin wayannan manya-manyan mukaman wanda suke kasar wato shugaban kasa
kamar misali shi shugaban kasa din akwai kuma
mataimakin shi vice president ko
sannan akwai kuma shugaban majalisar dattawa
wanda aka fi sani da senate president kenan ko
sannan akwai kakakin majalisar wakilai
shine speaker house speaker
to sai kuma akwai babban mai shari'a na kasa
Chief Justice kenan.
Sannan kuma akwai mataimakin shugaban ita kanta majalisar ta dattawa.
Shine Deputy
Senate President.
To su ne manyan guda shida haka da idan babu su shugaban kasa sai mataimakin shi ya shigo in babu shi sai shi
daraja
haka yawa.
Har mataki na shida.
To muna son mu ji cewa ya kamata a ce a cikin bangaren Nigeria, sassan Nigeria, ya kamata a ce kowanne ya zamo cewa yana daya daga cikin wayannan
rabaraban.
Yawa.
To kamar yanzu kin ga ai akwai hukumar nan ta da take kula da wannan rabaraban da mukamai da gurabe da sauransu kamar character commission din nan. Character commission to kin ga shin masu sauraron su gane cewa ya dace wannan rabaraban abu wayannan mukaman.
Yawa.
Kowanne a ce kowanne ya dallashi nashi.
To ai shine ka san me yasa ne Usman? Saboda yanzu idan aka duba za a ga cewa shugaban kasa ya fito ne daga
arewa
maso
gabashin
Nigeria ko sai kuma shugaban mataimakin shi kuma
mataimaki shi ma haka wanda daga kudu kenan maso yamma
southwest kenan ko sai shi kuma yanzu wannan Senate President din fa ya fito daga tsakiyar arewa
yawa cikin Najeriya.
To shi muke son mu ji ra'ayinsu game da shi.
To da fatan an fahimci inda tambayar ta sa gaba kuma
amma za mu saka a Facebook din yaso
yawa sai su kara ba. To haka yake tambayar ta yau kenan daga bakin ita Jamila wanda muka yi dogon bayani saboda ba an fahimci inda muka dosa. Yanzu duka kan masu sauraro shirin namu anan yazo karshe kuma da fatan kun ji dadin duk abin da muka yi a cikin gobe iwar haka in Allah su za mu sake dawowa amma kafin in sallamar da ku sai a madadin ita
Jamila Kabir Fage
akwai Tafera Girma Tafera da Julie Gresham wanda suka ba da umarni tare da jagorantar shirin sai engineer Mateo Nation Khaled sai kuma ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ya kai mu gobe a cikin shirin yau da gobe in Allah ya nufa. Assalamu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.